qui vont pas capter la deuxième partie, mais la deuxième partie, la partie la plus importante, parce qu'on radicale dans un instant. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Aisha Sila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na wannan dare na Juma'a 26 ga watan Yunin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran kasashen duniya domin tunawa da ranar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware 26 ga watan Yuni. A Najeriya kuma, za a ji matakan da hukumar kula da lafiyar abinci da magunguna ta ƙasa reshen jihar Adamawa ta ɗauka a yayin irin wannan biki. Muna nan tafi da shirinmu na musamman daga Kamaru. Sannan za mu kawo muku labarin wasanni a taƙaice. To amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO tana bukatar sama da dala biliyan 30 ta shirya gane ta aiwatar da gwaje-gwajen COVID-19 da magungunan rigakafi da kuma jinya, a cewar kungiyar a yau Juma'a. Wata kungiyar haɗaka ƙarƙashin jagorancin WHO wacce ta maida hankali akan daƙile yaduwar coronavirus tana sa ran samun kuɗaɗen domin gaggauta kokari da take yi ta taimakawa ƙasashe da ba su da arziki. WHO ta faɗa a yau Juma'a a wata sanarwa cewa shirin gaggawan na kungiyar haɗakar ya haɗa ne da gaggauta ayyukan ci gaba da tabbatar da adalci wurin raba kaya da kuma ƙara yawan kayan jinya ga ƙasashe masu tasowa daga 1,245,000 a yanzu zuwa 1,500,000 kafin shekarar 2021, da kuma ƙara yawan magani da ya kai ɗauka 2 billion kafin shekarar 2020, wanda a halin yanzu ake ba waɗannan ƙasashen ɗauka 1 billion. Hukumar kiwon lafiya ta duniyar ta ce an riga an tara mata dala 3,400,000 na gudanar da wannan aikin, amma kuma ta gaza da 28 billion, lamarin da yasa take da buƙatar dala 13,700,000 ruwa a jallo. A yau Juma'a ne ake sa ran kwamitin yaki da coronavirus a nan Amurka zai yi jawabi ga jama'a. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence shi ne zai jagoranci taron jawabin a karin farko ga jama'a a cikin watanni 2 da yammacin jiya Alhamis, yayin da yawan coronavirus ya kai matsayi na tarihi a nan Amurka. Fadar White House ta shigar da wani jawabi ga kotun kolin kasar tana buƙatar kashe dokar kiwon lafiya mai rahusa, wani tsarin kiwon lafiya da ake kira Obamacare. Ba kamar sauran ƙasashen yammacin duniya ba, tsarin kiwon lafiyan Amurka yana haɗe ne da ayyukan yi. Tun lokacin da aka fara aiwatar da dokar hana zirga-zirga a Amurka, miliyoyin mutane ne suka rasa ayyukansu da inshoran lafiya. Sai dai ba kowane aiki ne ke bada inshoran kiwon lafiya ba, lamarin da ke tilasta mutane suna sayen inshoran lafiyarsu. Manufan tsarin inshoran lafiya mai rahusa ita ce taimakawa mutane su sayi inshora mai sauki. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗa wata sanarwa cewa yunkurin da shugaba Trump da kwamitin yakin neman zaɓe na Republican ke yi su cire kariya da kuma gajiyar inshora mai rahusa ke baiwa jama'a a tsakiyar yaki da coronavirus wani abin rashin tausayi ne da kuma rashin imani.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yau Juma'a, Majalisar Dinkin Duniya ke bukin cika shekaru 75 da kafuwa a wani yanayi da ya babbanta da lokacin da aka kafa ta a cikin shekara 1945 a birnin San Francisco na jihar California ne aka tabbatar da dokar kafa kungiyar ta ƙasa da ƙasa. An kafa kungiyar ce da zimmar kawo ƙarshen zub da jini a yakin duniya na biyu. Kana majalisar kuma ta fito da hanyoyin sasanta gardame-gardame tsakanin ƙasashen duniya a cikin lumana. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar tana cika shekaru 75 ne a cikin wani yanayi da duniya ke huskanta na tashin hankali da kuma kalubale. Ya ce daga cutar COVID-19 zuwa matsalolin canjin yanayi, daga wariyar launin fata da rashin daidaito, sai kuma batun rikicin duniya da muke fama da shi. A daidai wannan lokaci kuma muna tare a matsayin al'umma guda da tsinkaya iri guda wanda ke kunshe a cikin dokar da ta kafa majalisar domin kyautata rayuwar wata rana. Wani dan rajin demokradiya a Hong Kong, Joshua Wong, ya ce yana sa rai shine babban wanda ake aunawa a shawarar dokan tsaron ƙasa wanda akwai yiwuwar kada kuri'a a kanta a ƴan kwanaki masu zuwa. Wong, kuma mai sukar lamirin dokar Majalisar Dokokin Ƙasar China, ya ce dokar za ta rushe ƴancin walwala a birnin na Hong Kong. Jaridar Global Times da jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar China ke tafiyar da ita ta ce akwai yiwuwar 'yan majalisar za su tabbatar da dokar nan da ranar farko ga watan Yuli, wato ranar Laraba mai zuwa. A wannan rana ce kuma ake sa ran kungiyoyin rajin demokradiya za su gudanar da taron shekara domin zagayowar ranar mika birnin Hong Kong ga China daga mulkin Birtaniya shekaru 23 da suka shuɗe. Daftarin dokar da yana auna masu fafutuka da ake ganin suna jayayya hadda tsoma bakin Beijing da suka hada da masu rajin ballewa da kuma masu shishiji daga kasashen waje. Da ƙarshe yau Juma'a, wata kotu a Pakistan ta kammala shari'a ta kuma yanke hukunci akan wasu mutum biyar da laifin shiga kungiyar Al-Qaeda da kuma taimakawa ayyukan ta'addanci. Wata sanarwar da ma'aikatar yaƙi da ayyukan ta'addanci a lardin Punjab na cewar kotun da ke birnin Gujranwala ta samu mutane ne da laifin tallafawa ta'addanci da ajiyar abubuwan fashewa da shiga kungiyar da aka ayyana ta 'yar ta'adda. Kowane ɗaya daga cikin mutanen zai zauna a gidan yari ne tsawon shekaru 16 da cin taron laifukan kuɗi. Sanarwar hukumar lardin Punjab ta ce an kwace kadarorin mutanen guda biyar. Mutanen da sun haɗa ne da Abdullah Umairi da Ahmadur Rahman da Asim Akbar Sa'id da Muhammad Yakub da kuma Muhammad Yusuf. Kuma an kama su ne a Gujranwala, mai nisan kilomita 75 daga birnin Lahore a cikin watan Disamba shekarar 2019 a lokacin da suke shirin kai wani harin ta'addanci a cewar sanarwar. Pakistan tana cikin jerin kasashe da kwamitin yaƙi da laifukan kuɗi na manyan kasashen duniya ke sanyawa idanu. Kana tana kira ga ƙasar ta ƙara ƙaimi a yaƙi da take yi da masu tallafawa ayyukan ta'addanci.
Labaran duniya kenan, Baba Yakubu Makere ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za a ji cewa jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya domin tunawa da yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 26 ga watan Yuni, inda hukumomin ƙasar suka isar da saƙo ga 'yan ƙasa kuma suka yi bikin lalata ƙwayoyin da aka kama a shekarar da ta gabata. Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana da wannan rahoto.
Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi, a lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi a madadin hukumomin wannan ƙasar a kafofin yaɗa labarai na gwamnati. Ministan Shari'a Malam Umaru Ahmadu yana mai cewa a jamhuriyar Nijar ba a sarrafa miyagun ƙwayoyi, amma kasancewar ƙasar na tsakanin Afirka ta sararin Sahara da arewacin wannan nahiyar shi yasa jamhuriyar Nijar ke kasancewa kasar da ake bi domin neman safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa. Kuma wannan ƙwayar ana aikata ne zuwa ƙasashen Turai ko ƙasashen Asia, ko da yake ana barbada ɗar ƙalilan domin masu amfani da ita nan cikin ƙasar mu. Domin hukumar da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi OPTRIS ta wannan ƙasar a wannan shekara 2019 ta samu ƙididdiga kamar haka: gram na ƙwayar ganye 6,292,826, gram na cannabis 5,992, yayin da aka samu gram na cocaine 546,048, sai kuma kudaden ƙwayoyin sun kai 8,000,000,000 na sefa. Duk wani ta'addanci kudaden safarar ƙwaya ne ke tallafa masa. Wannan shi yasa ofishinsa ɗaukar matakai na yaƙar waɗannan ababen guda biyu. A bana, yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya mayar da hankali akan matsalolin kiwon lafiya da abinda yake haddasawa, domin sanin yanda za a tunkarar abin a fannin kiwon lafiya. A garin birnin Ƙwannima an gudanar da bikin toye ƙwayoyin da aka kama a shekarar da ta gabata, inda babban alƙali mai shigar da ƙara a babbar kotu ta birnin Ƙwannisa da Raju Chibu ya yi wa manema labarai bayani daga Bisani kamar haka.
Lele wannan buki shine kowace shekara kungiyar mai zaman kanshi da yana na kasashen na duniya gaba ɗaya shine ake saboda shine ya san muna nan dan mu kone su kuna gani kuma haka ne ana nan gaya nan
shi kuma ga takarrar ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni kiraye ga sarakunan gargajiya da su fadakar da al'ummomi game da bukatar taimakawa jami'an tsaro a cikin wannan aiki na yaki da sarfar miyagun kwayoyi
sarakuna da ku muke ya kamata duk ku kawo gudunmawa ku cikin wannan aiki da jami'an tsaro da justice suke yi na lead contra la drogue ko ya mugu abu ne yana sa hoka yana sa mutum ya yi kishi babu abin da bai sa abin da duk ke zuya ma mutum hankali da an zuya hankalin mutum komi zai karshen ta ma ya dawo ma gare mu mu da kanmu ya halaka mu kenan vraiment ya kamata wadanga sojawan mu da jijojin mu mu kawo musu gudunmawa mu kama musu aiki ne na kasa suke yi ba nasu su kare ba mu ma sai mun sa hannun mu ana wa'azi cikin radio na kenan zancen koya ma ana iya yin wa'azi bisa shi can koya ya kamata a daina
birnin Kwanni Haruna Mamman Bako sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman Bako idan muka tsallaka Najeriya kuma shugaban hukumar kula da ingancin abinci da magunguna shiyar Adamawa Alhaji Muhammad Bello Idris ya bayyana yadda za su ƙara ƙaimi wajen yaki da sha da safarar miyagun ƙwayoyi da ka iya illata rayuwar dan Adam azantawar su da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz
zamu riko mutane ne za a samu zuwa abinu alkwadi ko dai wani abubuwa haka to kasan dole waɗannan abubuwan dole a kusanci mutane ne sai dai ba za mu aikin mu ba su kaga wannan fannin yana za a ga cewa wani lokaci kila ɗari-ɗari yara ko amma wannan ba zai hana mu je mu aikin mu ba sai dai kawai inda za a je duk dai abin da ya kamata mu yi a yara za su yi duka matakin da ya kamata mu ɗauka na ciwon ba a kusanci mutanen nan sosai da ya kamata mu ko kuma a nan ɗin inda aka zo ba ka zo kai za mu sa su cikin wannan sai ba kun da muka ɗan ware nan za a fara sa su kuma a gani amma duk dai da haka yanzu ne ana saurin a yi abin da ya kamata a yi ba wai a ɓata lokaci ba ko a bar tura duk abin da ya kamata a yi ko da ma za ka kunsa mutum ne an ji za ka kurkata haka ga laifin da ka yi ga kuma yadda abubuwan yake amma yanzu ga wadin zai kana da zai karɓi ka bili ka je ya karɓi ka bili ga shi muna so ya karɓi zuwa ko sati ko sati biyu har lokacin da kotu za su fara ayyukansu.
Tantan nan kuna da wajen da kuke killace?
Insha Allah akwai wurin da muke amfani da shi dama can sel ɗin namu na da wadda aka bin da aka gina waɗannan to dole ne muka je yanzu muka gyara wajen saboda mu riga ɗan killace mutane tun da dai waɗanda dai suke wajen mu da su muna da tabbaci kan waɗannan muna tare da su ba ne so ba wani yana problem kuma waɗansu ɗin ma da an dai sa suke na har yanzu bail ne da muka ba su kuma ba mutane idan tabbatattu da za su iya zuwa tafi da su shi yasa har yanzu za ka ga wasu suna nan amma duka ina shi lawyer ya riga ya ce a ba su bail kuma a tafi da su amma ka kuma ko da ma za a ba da bail din dole akwai shirin da muka fice fada kuma dole sai in ka ga cewa yanzu za ka iya amma wasu akwai wani ma yayan wani cikin yaran mu da ce tafi ce a ga gaskiya na tafi da wannan yaron ni ban da tabbaci kin san iya kawo shi to ka ko wani ga muka irin wannan ai to kaga yayan sa fake ne sai muka je ce dai a je su je gida ko yaron yana nan da yana ta damu amma ina ganin je dai sun ce wani ya zo sai an tafi da shi
kamar misali zai sai ji kanci a kamar wani laifi ne za iya bada bail kuma akwai wanda ba za iya bada ba misali kamar a dillanin tabar wiwi ko kwaya ko kuma a hata da na tabar iblis wato koken da muka mantan su
ai no kaga kamar dai mu amma ko ma dai menene tunda ai kamun ko na hunan bilisin ne ko tabar wiwi ne din mai ko menene don waɗannan abubuwan ba hana bili ba kawai dai bilin tabbacin da cewa eh akwai mutum da za a iya bayar an tabbatar da shi kuma ga aikin da yake gashi ga kuma shirin da aka bada na bilin inda za ka iya cikawa inda za a ba mutanen nan bilin eh to kasan so da yawa za ga yaran nan rashin aikin ne suna nan kawai zanne zama banza ba su da wani aiki da za su yi ta kuma abokai banza da suke da shi waɗanda abubuwa to za ka shi yasa so za ka kawo mutum da nan da mutum zai fita ne dai aiki mai za su za a yi shaye-shaye amma kai ana zaman banza ba komai za a kuka ga yin waɗanda abubuwa da shi yasa in za ka samu yawan masu shaye-shaye.
Alhaji Muhammad Bello Idris kenan shugaban hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a jihar Adamawa yanzu kuma sai rahotonmu na musamman.
Wajen haɗin kan Turai suna zargin ƙasar Jamhuriyar Kamaru wajen sace haƙƙin bil'adama a bangaren masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Shewarar dakarun tsaron ƙasar suna cin zarafin al'umman wannan bangaren da ma yin amfani da ƙarfin tuwo wajen hana irin ta sashen hankula da suke afkuwa a wancan bangaren. Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne ta bangaren zartarwar ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
Wannan zargi da ƙungiyar Turawa suke wa ƙasar Kamaru wannan bai cancanta ba kuma ba daidai bane. Me isa suke zargan cewa gwamnati sojojin Kamaru suna take haƙƙin bil'adama? Me isa ba sa ce waɗannan wanda suke so a raba ƙasa su ma suna take haƙƙin bil'adama? Sun kashe mutane a ƙauyuka, sun kore su, sun ƙona gonakinsu, sun ƙona dabtoci, sun ƙona abun makarantu sun yi. Me isa ko da diran su fito sun ce musu Allah wa daraiba? To abinda suke so da ƙasar Kamaru, ina tsammanin suna so su kama ƙasar Kamaru ne su kwashe duk arzikinsa kamar da suke a shauran ƙasashen. Ina koyon su su yi lissafi da kyau. Kamaru wata ƙasa ce daban, kuma muna kiyayewa su abinda suke so su raba mu, ba za mu yi wannan rabon ba. Kuma ina roƙon ƴan uwanmu su tashi tsaye su hangi wannan al'amari, su yangi wannan al'amari domin mu so ƙasar mu Afrika, mu so ƙasashen mu kuma kowa inda yake. Ina roƙon mu, ba mai yi daidai sai Allah, ba mai yi daidai sai Allah. To amma mu kamanta abinda yake raba mu, mu zo mu jitu.
Alhaji Shamsu dan bangaren garin Baminda ne ga hirar da muka yi da shi kan al'amuran da suke gudana a sashen yan awarin da ake zargin su da neman datsa ƙasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu.
Zargin da ake yi gaskiya ne, domin babu hasashe a ciki. Dalilin da yasa shine menene ana toye wa dan adam haƙƙinsa, musamman ma wannan wato sashi namu na Ingilishi. A yau muna cikin wata wato masifa na maganan amba Amazonia yan ayenke ko taware wayanda suke damu wannan gari namu. To amma abin mamaki shine menene an bar yakin in akan ainihi wanda za a yaka? Abin ya dawo kam farar hula, wato musu civilians kenan, wanda a kowane lokaci mutum bai da incin ya iya yin wani abu. Daga dan sanda ya tare ka, ka san kai a matsayinka na terrorist ne, sunanka ya ga ya zama kai terrorist ne, kai dan ta'adda ne, domin ko wani magana daya baka da shi da zaka iya kare kanka, daya da zai iya kare ka a gaban dan sanda wanda ko da a ce yau da laifi ya kama ka, da zaka iya kokarin kare mutuncinka da na kanka. Asali daga ma sun ganka sun kama ka daga duka, in ma kana da sa'a kenan wannan ka sha duka. Kawai yanzu nan sai a dauki ka a harbe ka, a dauko wata bindiga da aka kama a wajen yaran afaka ji kusa da kai a ce ai kai dan ta'adda ne. Ainihin abin da yake faruwa kenan. Sannan so dewa control yayi yawa, wato ainihin bincike yayi yawa. Mutane na nan su wanda suke dan sana'a kamar mu ce aikin taxi da aikin acaba, wayannan aiki ne wanda muka sani cewa mutane samari da yawa sun dogara da shi, da wasu ma da shi suke ciyar da iyalansu. Amma daukan za a dauki ƴaƴan dalibai na wato ainihin jami'a tafiya da su Bambili nan ko kusa, dan guntun kauye ne can inda hakan boko yake tafiya. Amma kafin ka isa Bambilin nan sai ka hadu da wajen bincike yayi guda 8 wani tarama. Kuma kowane bincike shi dan taxi dole ne zai cika kuɗi ya dinga ba mu kowane dan bincike daya jaka $100, ba su dauka ƙasa da $100.
Ko yaya matsalar karatun boko a bangaren naku?
Sannan ta fannin maganan boko, dan talaka shine ya wahala, domin zaka gani ƴaƴan talakawa su ne suke zaune a gida, yanzu sun zama wanda su ne talla suke yi. Tallan in ma yanzu ana kokarin a hana su domin cuta na COVID-19 ya kawo mana kallo da yawa, yara suna zaune. Kai boko ma da aka ce a koma wani gefen wa'anda za su yi jarabawa, su ma dai bai tsaya da ƙarfin gwiwa ba, domin yawanci babu malaman da za su iya zama su zo su karantar da yara yanda ya kamata. Kame-kame kawai ake yi a komai. Gari komai da ka sani wanda ya shafi harkar economy ya gangara. sabila da wannan cutar da yazo. Sannan lokaci ne wanda ya kamata a ce an yanke wuta tsakanin wa'annan kungiyan tawari da ita gwamnati, amma a hakan duka bai ja komai ba, illa ana zaune ana fada ana yaki da cutar COVID, ana yaki kuma da harbe-harbe tsakanin sojoji da wa'annan yara na daji. Kaje zauna, za mu zauna, wani za'ili za ka ga an fara harbi, a yi awa uku bindiga kawai kake ji ana ta harbi, ana ta harbi, ana ta harbi, amma insha Allah gari zai waye, ba za ka ji an ce an kashe yaran dajin nan ko guda ɗaya ko biyu ko uku ba, ko a'a an harbi ɗan sanda ɗaya biyu ko uku, za a tashi gari wayan ba kaman ba abin da ya faru jiya, ba za ka ga jini a ƙasa ko a inda ake harbin ba da zai nuna cewa an yi harbi, sai dai kawai za a tashi kawai kaman ba a yi wani abu jiya ba. To wannan abin ya zama tamkar siyasa muke gani, domin abin ba mu san ya za mu iya wato ainihin bayyana shi
ba. Kuke fama da harkokin kasuwanci a yanzu haka?
Maganar kasuwanci shi ma ba karamin ci baya yayi ba, sabila da menene yau abaminda da zan yi magana kai abaminda kasuwanci ya tsaya, sabila da yawanci kayayyaki da ake samu na kasuwanci ana shigowa mana da su daga Najeriya ne, kuma akwai wa'ansu wanda suke dauka daga nan su dauka su tafi da shi ta can. To yanzu saboda wannan matsalan ma gaba daya na matsalan bincike, zai zama na cewa mutum zaka ga yaje ya saro kaya shi ya daga Najeriya zai zo da shi, abinda za a kayyade masa da za sojoji za su tambaye shi, wanda ma ba wai gwamnati ne ta abinna ba na abinnan ba, sojoji za su tambaye ka kudin da kila ma kayan ma in ka sayar ba za ka iya samu riban ko da a ce jaka ɗaya bane. Za ka ga mutum ya je ya saro kaya ya dawo a hanya an tare shi an hatta munduma mishi kudi, wani ma shi kudin da za ka kira shi ya tambaya shi ya ce nawa ma ya sai kayan, sai kaga an kama kaya an makalar da shi. Sabila da mai sojoji sun samu wani hanya ne yanzu na cin abinci, musamman wanda za a iya ce gwamnati ne ma ta basu wannan dama, domin menene daga ka kawo magana zaka ma fara irin kare kanka ka ce ai doka ya ce kaza, lalle zaka ga doka ya ce kaza a wannan yanayi, domin za a yi maka cin mutuncin da baka taba tsammani ba a rayuwanka, kuma za su musguna maka iya musgunawa da ka sani. Yanzu kawai salamun kaulan ake yi, daga ka zo kawai shige ka bayar, in me ka dauko haka ne, in wannan ka dauko haka ne, a riga an sani ba wani abin nan. Yanzu anan kasuwanci kawai su sojoji suka bude, kuma sun kashe wa mutanen gari mazauna wanda suke kasuwa ci kasuwa, haka kuma anan cikin gari yau za a bude gobe ba a bude ba, kwanan nan jiya gari ya bude, kwana uku aka yi ana vimo, kwana uku aka shafe ana wannan abin. To ga kudin haya da zaka je ka biya na shago baka sayar ba ballantana a ce ka ci riba, kayayyaki wayanda suke sayar da abubuwa kaman tumatiri da kayan miya irin su ganye, shek mutum ya zo kayan shi ya rube bayan da ya iya.
Abin sani dai anan shine shekaru uku da rabi kenan da masu dauke da bindiga da kuma jama'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suke ta artabu a tsakanin su. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Sai a dakaci shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Ministan wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar Kamaru Maulid Kwambi da tawagarsa sun fara wani rangadi domin ganin idanuwansu irin ayyukan da aka ba wa masu kwangila da suke gina filayen kwallon kafa na zamani a kasar jamhuriyar Kamaru, wanda suka fara yadda zangon nasu a jihar Arewa a babban birnin jihar Garwa. Kasancewar wannan filin kwallon yana ɗaya daga cikin waɗanda masu taka leda na nahiyar Afirka za su gudanar da wasanninsu, idan har hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF sun amince da ba wa kasar jamhuriyar Kamaru daukan nauyin bakuncin hada gasar kashin kofin nahiyar Afirka a kasar a shekara ta 2021. Malam Zakari masanin harkokin kwallon kafa ne na nahiyar Afirka ga abinda ya labarta mini a kan gina filayen wasanni na kasar jamhuriyar Kamaru.
Gaskiya tafiyar da ake yi kashi 80 cikin 100 na gine-gine wato filayen motsa jiki a nan kasar Kamaru zan ce ya an kammala, amma yadda ake cewa ba wuce ke cewa da sharori na kafa, saboda kamar wasan wato filin wasannin nan na motsa jiki a nan Garwa an kammala, amma sai da ko wasu ƙananan wato wasannin motsa jikin da har yanzu ba a gama ba. Nin ne ma ke ciwa minista Tuba Kuriya Narcisse Mwelekumbi ya kai ziyara Arewa a Garwan, ya ziyarci filayen, wasu ya nuna farin cikinsa, wasu kuma gaskiya ya tada hankali, ya nuna bacin ransa karara a gaban bayanin jama'a, inda ya kira shi kanshi shugaban wannan kamfanin, ya yi masa kaca-kaca, ya nuna masa cewa fa Kamaru ba ta da matsala, a riga an biya kuɗi na ƙadan, yanzu ana buƙatar ne kawai su ba mu wato su kammala gini, kuma su yi gaggasu gaggauta kammala gini, saboda ya cancana su kammala gama ginin tun watan Janairu, amma sai zama cewa bayan watanni shida suna ja da kafa bai san menene matsalar ba. To shi fa yana bukata a kawo ƙarshen wannan ginin, da kuma wasu otel-otel da ya cancanta a samu na masaukin baki shine yanzu. Kuma a tafiyar da ake yi babu tabbacin cewa ita kanta kasar Kamerun za ta karbi bakoncin wannan gasar a 2021, saboda ita wannan cutar kuwa tana ci gaba da yaduwa ne kamar wutar daji a Kamerun.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamerun.
To kafin mu karkare shirin a shakata da wannan
gade maganar ta zo
ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO tana buƙatar sama da dala biliyan 30 ta shirya gane ta aiwatar da gwaje-gwajen COVID-19 da magungunan rigakafi da kuma jinya, a cewar kungiyar a yau Juma'a. Wata kungiyar haɗaka ƙarƙashin jagorancin WHO wacce ta maida hankali akan daƙile yaduwar coronavirus tana sa ran samun kuɗaɗen domin gaggauta ƙoƙari da take yi ta taimakawa ƙasashe da ba su da arziki.
Wani ɗan rajin demokuraɗiyya a Hong Kong, Joshua Wong, ya ce yana sa ran shine babban wanda ake aunawa a shawarar dokan tsaron ƙasa wanda akwai yiwuwar kada ƙuri'a a kanta a 'yan kwanaki masu zuwa. Wong, kuma mai sukar lamirin dokar Majalisar Dokokin Ƙasar China, ya ce dokar za ta rushe 'yancin walwala a birnin na Hong Kong. Jaridar Global Times da jam'iyyar kwaminsanci ta ƙasar China ke tafiyar da ita ta ce akwai yiwuwar 'yan majalisar za su tabbatar da dokar nan da ranar farko ga watan Yuli, wato ranar Laraba mai zuwa. A wannan rana ce kuma ake sa ran kungiyoyin rajin demokuraɗiyya za su gudanar da taron shekara domin zagayowar ranar miƙa birnin Hong Kong ga China daga mulkin Birtaniya shekaru 23 da suka shuɗe. Da ƙarshe yau Juma'a, wata kotu a Pakistan ta kammala shari'a ta kuma yanke hukunci akan wasu mutum biyar da laifin shiga kungiyar Al-Qaeda da kuma taimakawa ayyukan ta'addanci. Wata sanarwar da ma'aikatar yaƙi da ayyukan ta'addanci a lardin Punjab na cewar kotun da ke birnin Gujranwala ta samu mutane ne da laifin tallafa wa ta'addanci da ajiyar abubuwan fashewa da shiga kungiyar da aka ayyana ta 'yar ta'adda. Kowane ɗaya daga cikin mutanen zai zauna a gidan yari ne tsawon shekaru 16 da cin taron laifukan kuɗi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wanda ta hada shirin ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu Aisha Tsilace yake muku fatan a kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.